sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dolon FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya kama mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Hadiza Kyari ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar 3 ga watan Nuwamba na shekarar 2019 kafin mu ji abin da muke tafa da shi Yusuf ba mu kanin labarai
to Hadiza gwamnatin kasar Mali ta ce an kashe sojoji 53 da kuma fara hula guda daya a kasar kuma Afghanistan an samu fashewar wata nakiya wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 9 haka kuma idan muka leka nan kasar Amurka za a ji jami'an kwana-kwana na ci gaba da kokarin shawo kan wannan wutar wanda take wutar daji da ke ta ci a kasar a jihar California
to kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar kwadugan Najeriya na ci gaba da tattaunawa akan sabon tsarin biyan albashi na 30,000. Sannan kuma inda hali kai tsaye za mu hada ku da abokin aikin mu wato Madina Mai Shanu dake wurin taron wata kungiyar ƴan arewacin Najeriya na shekara-shekara a nan Amurka. Sannan kuma za ku ji martanin da ƴan kasar Kamaru ke maidawa biyo bayan takunkumin da Amurka ta sanya wa kasar. Baya ka kuma za ku ji shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba ya shirya zai kuma gabatar. Amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Gwamnatin kasar Mali ta ce an kashe sojoji 53 da kuma fara hula daya. A wani hari da ƴan bindiga suka kai a wani shingen sojoji da ke arewacin ƙasar. Harin dai da aka kai jiya Juma'a na ɗaya daga cikin munanan har-hare da aka kai a tashe-tashen hankali da ƴan mayakan ke yi a ƴan kwanan nan. Yaya Sangare, ministan sadarwar ƙasar ta Mali, ya ce an gano mutane 10 da suka tsira daga harin a wani wurin bincike na soja da ke Indilema a yankin Maneka. Gwamnatin kasar ta faɗa a wata sanarwa cewa an tura jami'an soja su sa ido a wurin su kuma yi farautar maharan. Nan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin. Farar hula 9 suka mutu a wata nakiya da ta tashi a Afghanistan a bayan an ta tashi a yau Asabar. Harin da ya yi sanadiyar mutuwar waɗannan yaran. Mai magana da yawun rundunar ƴan sandar ƙasar Khalil Asir ya ce nakiyar ta tashi ne a arewa maso gabashin lardin Tehran inda ta kashe yara wanda ke tsakanin shekaru 9-12 da haihuwa. Asir ya kuma ce ƴan taliban ne suka birne wannan nakiyar a wurin amma abin takaici a yau ɗaya daga cikin nakiyoyin ta tashi. Ta yi sanadiyar mutuwar waɗannan yara da ke makarantar firamare su guda 9. ‘Yan taliban da ke riƙe da iko a yankin suka kuma yi ƙoƙarin fafutukar suka yi ƙoƙarin fatattakar dakarun da ke samun goyon bayan Amurka ba su mai da martani ba nan take. Jami'an kwana-kwana na ci gaba da ƙoƙarin shawo kan wutar daji da ke ci a jihar California ciki har da wata sabuwar gobara da ke bazuwa da sauri a kudancin jihar ta California. Jami'an sun ce gobarar dajin da ke ci a arewacin birnin Los Angeles wadda aka yi wa lakabi da Maria ta maye eka kusan 3,700 tun bayan barkewar ta a yammacin ranar Alhamis. Duk da sanyi-sanyin yanayi da ake da shi a wurin wanda ya taimaka wa 'yan kwana-kwanan a faɗin jihar. jami'an sun kwace sun kuce kutar da dajin da take tashi a garin Ventura ta samu asalta wadda ke da kimanin nau'i na tafiyar da ke da tafiyar kimanin kusan kilomita 8,000 wanda yanzu hakan ga mutane 8,000 ne suka gudu daga wannan yankin wani rahoto da jaridar Los Angeles Times ta ce kokarin shawo kan gobarar da fare da fashewar ruwa da jirage masu saukar angulu wanda kuma wasu suka bayyana waɗanda ba a san da su ba ko kuma ba ba su izini ba ya kawo tsaiko a wannan aiki na ceto wannan yankin yanzu dai dakarun sojojin dakarun rundunar ƴan kwana-kwana suna kokarin ganin sun shawo kan wannan wuta a yankin Ajiya Juma'a a kasar Vietnam ta sanar da cewar karakaran farko a wani lamari ta kama waɗansu mutane da take zaton cewar suna safarar jama'a a tsallaka suna tsallakawa da su daga wani yanki zuwa wani yanki a birnin Essex dake Ingila a yankin da aka kama su kenan inda hukumar suka gano cewar kwarakin nan a Vietnam mutane kusan guda 39 da suka yi imani cewar sun mutu ne sakamakon rashin iska mai sassa a cikin wata mota. ‘Yan sanda dai da ke lardin na Tahin sun ce sun kama mutane biyu sun kuma tunzura kawunansu zuwa gaba wasu iyalai guda 10 ‘yan lardin suka bada rahoton cewar suna tunanin ‘yan uwansu ne suke cikin wannan daga cikin waɗannan mutane 39 da suka mutu lamarin dai ya kai matakin koli wanda har da firhasai da ta kai ga Prime Minister Burtaniya da na Vietnam suka bada umarni a gudanar da bincike an kuma fada da binciken da zai bada cikakken bayani wanda ya kunshi kasashen China, Ireland da kuma Belgium inda jami'an suka ce a direban motar ya ce shi yana kai biskit ne mutane biyu dai an tume su da wannan laifin na kisan waɗannan mutane labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Kungiyar bada agaji ta baki ta kasa da kasa da ake kira IOM a takaici ta sake yin kira ga waɗansu ‘yan bindiga da su saki wata mata da kuma wani yaro da suka kama mai shekaru 4 da haihuwa da suka yi garkuwa da shi a kudancin Sudan ranar Lahadi da ta gabata ba tare da shata waɗansu ka’idoji ba ko sharuɗa. An sace matar da yaron ne a lokacin wata arangama da ta barke tsakanin wasu kungiyoyin 'yan bindiga guda biyu a yankin Tazkir Equatorial da ke Sudan. Jami'an aikin wannan hukuma maza sun tabbatar da cewar an yi wannan kamen. Mai magana da yawun kungiyar ta kasa da kasa Paul Dillon ya ce har yanzu ba a san inda abokiyar aikinsa take ba da kuma shi wannan yaron ya kara da cewar ana ci gaba da kokarin ganin an sako su da kuma gano 'yan bindigar da suka sace su.
A gaida Yusuf Aliyu Harande. To sai fa gyara hotonninmu. Kungiyar gwamnonin Najeriya sun ce su fa za su tattaunawa ne da ma'aikatansu dangane da batun biyan sabon albashi. To ko mai ɗan kwadugo za su ce akan haka? Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Tun dai lokacin da aka kawo ƙarshen takaddama tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kungiyoyin kwadagon ƙasar dangane da aiwatar da sabon tsarin albashi na naira 30,000 yanzu kuma wata sabuwa na neman kunno kai. Kungiyar gwamnonin Najeriya ta ce aiwatar da sabon tsarin albashin nan fa zai ta'allaka ne bisa zurfin aljihun kowace jiha kasancewar ƙarfinsu ma daban-daban ne. Shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya kuma gwamnan jihar Ekiti Dr. Kayode Fayemi ya ce kowace jiha za ta tattauna ne da ma'aikatanta don cimma abin da za ta iya biya. Komai ‘yan kwadagon za su ce akan haka? Comrade Nuhu Abaya Toro shine mataimakin babban sakataren kungiyar kwadago ta TUC a Najeriya.
To alhamdulillah kungiyar gwadago ta TUC tana ikirarin cewa kowace jiha a kasar Najeriya za ta iya biyan albashi mafi kankanta 30,000. Duk wani jiha gwamnatin jiha da yake ma ba zai iya biya ba to ka tabbatar akwai wani bita da kulli da yake so yawa ma a cikin ne.
Eh to amma su abin da suke cewa shine samun su ya bambanta wanda jihar ta fi da jihar samun kudin shiga. Kuma in kai la'akari da cewa hatta wannan mafi karancin albashi na baya na 2018 din ba kowace jiha ke iya biyan wannan abin yadda ya kamata ba. Ba ka ganin wannan 2030 kamar zai zama da nauyi akan wasu daga cikin miskinan jihohi?
Ko kadan ba zai zama da nauyi ba. Mun yadda samun su ba daya bane. Kashe kudin su ma ai ba daya bane. Idan ma gwamnonin jihohi suka ba wa ma'aikata muhimmancin da ya dace za su iya biya. In aka tsuke alubazaranci da ƴan sace-sacen da ake yi mun tabbata za su iya biyan albashi mafi kankanta wa ma'aikatan Najeriya.
To amma yanzu misali idan su suka nace cewa lalle fa ba za su biya wannan sabon albashi ba sai dai su tattauna da ma'aikatan su domin a ga me za a iya biya. Ku a kwadagwance me matsayin ku akan haka?
Idan hakan ta auku za mu tura kwararrunmu su je su zauna da gwamnonin jihohin da ma'aikatan wakilan ma'aikatan jihohin a fito da takardunmu gani. Ai ma'aikatan mu su suke kowane ma'aikata a jiya. Ko da gwamna ya baka bayanan da ba daidai ba dole ma'aikata za su je ba mu bayane wanda daidai ne. Ma'aikatan mu da suke wannan ma'aikatu sun riga sun gwada mana sun ba mu bayanan cewa kowace jiha a Najeriya idan an rage alubazaranci da sama da fadi da dukiyar kasa za a iya biyan albashin nan.
Comrade Nuhu Abaya Toro shine mataimakin babban sakataren kungiyar kwadago ta TUC a Najeriya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. To a yau ne ake taron kungiyar zumunta na ƴan arewacin Najeriya da ake yi shekara-shekara a garin Silver Spring da ke jihar Maryland. Yanzu kai tsaye muna tare da abokiyar aikin mu Madina Mai Shanu da ke wurin yanzu haka. To Madina, yanzu me ke faruwa a wurin?
To yanzu dai ina ɗakin da za a gudanar da taron wacce kungiyar zumunta ke gudanarwa shekara-shekara domin tattauna batutuwan da suka shafi Najeriya. Mutane dai sun fara zuwa gaskiya ɗakin taron bai cika sosai ba kuma akwai dai mutane da dama dai gaskiya da suka zo kuma ake sa ran za su halarci taron.
To me ake sa ran za a tattauna a wannan taron?
A yau babban abin da za a mai da hankali a kai shine kima da kuma mutuncin Najeriya a idon duniya, ganin yadda wasu suke kokarin batawa kasar Najeriya kenan a yanzu.
To kuma na ji ki magana baki da dama. To su wasu daga ina ake wayannan bakin za su zo?
To gaskiya mutane da dama daga jihohi da birane daban-daban a nan Amurka sun halarci wannan taron. Kuma abin sha'awa shine an ce kungiyar 'yan arewacin Najeriya, da na zo wannan wurin naga ba 'yan arewa bane ba kawai, ba Hausawa bane ba kawai, akwai 'yan kabilar Ibo, akwai Yarbawa da dai sauransu. Babban bakon da ake sa ran zai halarci taron dai shine mataimakin jakadan Amurka a Najeriya, ambassador Hassan Hassan, wanda yana hanyarsa ta zuwa nan.
To Amurkawa fa su ma dai za su zo wannan taron ko dai kawai dai 'yan Najeriya kaɗai
za mu? A haba duk za a zo, ai duk za a zo. Yanzu dai kowa na kan hanyarsa, amma duk hadda Amurkawa duk za a zo a haɗu a nan a tattauna.
To yanzu haka dai ba a taru ba sosai dai ko dai an riga an cika an faru, za mu iya magana da ko mutum ɗaya daga cikin taron?
Ba a yanzu mutane gaskiya suna cin abinci. Ɗakin taron gaskiya bai cika ba sosai amma dai mutane suna kan hanyarsu.
To madalla, mun gode. Madina Mai Shanu kenan. Zuwa anjima za mu ƙara tuntuɓin ta mu ji me ake ciki.
Yara annanana haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta, idan haka Allah ke so haba yara manyan gobe. Shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe, haba yara manyan gobe, haba yara annanana. To gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara, ku bi malaman makaranta, ƴan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau.
Madalla, yanzu kuma bari mu je kasar Kamaru. A kwanan nan ne gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta sanya wa kasar Kamaru takunkumi bisa zargin gwamnatin Mr. Biya ta keta hakokin bil'adama a yakin wasu masu amfani da harshen Ingilishi. Ga wakilinmu Awal Garba da ƙarin bayani.
Wannan ne yasa na tambayi Alhaji Yaya Barista, mazauni ne a jihar Arewa mai nisa.
A alal haƙiƙa gaskiya takunkumin da ƙasar Amurka ta saka ma Kamaru, a gaskiya ba mu ji daɗin sa ba, musamman a nan Arewa mai nisa, na ainihin janye sojojin Amurka a arewacin Kamaru da kuma yi sa ma Kamaru takunkumi wajen saida mata da makamai. Ya kamata a bi gaskiya, ni kamar na shawaran, ya kamata a ce an bi hanyar diplomasiya, a duba Trump, ya kamata a ce Donald Trump ya duba, a duba a janye mana wannan takunkumin, saboda gaskiya sojojin Amurka a kasar Kamaru gaskiya sun taimaka mana sosai wajen kawo ƙarshen Boko Haram, sun taimaka mana rundunan sojan Kamaru ta fannin kayan aiki, musamman a nan Arewa mai nisa da kuma ƴan awaren English, da kuma bangaren ƴan awaren English. Gaskiya sun taimaka mana ainihin sojan Kamaru sosai ta fannin makamai na zamani da kuma da horo na zamani da kuma ainihin da dabarun aiki da yaki na zamani gaba daya, sun taimaka ma Kamaru. Saboda haka ya kamata a duba hanyar diplomasiya.
Alhaji Mutariba Minja, dan yankin masu amfani da harshen English, sarauniyar England ne.
Amurka kasa ce wanda demokradiya ya riga ya mamaye su, so sun saba ganin cewa an ɗaukaka bil'adama ba an take haƙƙin bil'adama ba. A nan kuma ƙasar mu ta Kamaru, muna ganin abubuwan da yake faruwa a cikin yanki na harshen Ingilishi, kamar nan sashen Northwest da Southwest, abubuwa da suke faruwa na ainihin yadda ake take haƙƙin bil'adama, yadda yanzu ran mutum ya zama ba a bakin komai yake ba. Mutum ne zai iya fita da gida bai san ko zai dawo yamma ba, saboda harbi-harbi yawa, ga kuma kashe-kashe, ga ƙone-ƙone na gidajen mutane da sauransu. Ai dole ne ƙasa kamar Amurka, wanda take lamba ɗaya a duniya, dole ai ta nuna ƙasan Kamaru, saboda gani cewa abin da yake aikatawa nan ba daidai bane ko zai gyara.
Alhaji Ahmadu ya daga cikin masu fada a ji a gwamnatin shugaba Biya.
Yau tafiyar da ake yi da suke cewa ba mu kare haƙƙoƙin bil'adam, shi a lura cewa a duk wata yaƙi, in ana yaƙi akwai irin abubuwan da yake kama da haka. Ko su ma lokacin mun gani, lokacin da suke ai cikin ƙasar Iraki, abinda aka yi sojojin Amurka suka yi a fursuna Abu Ghraib, sun yi abubuwa dewa. A bayan da haka a ƙasan Siriya, a ƙasan ko ina, muna gani abinda sojojin Amurka su ma suke wannan a yayin yaƙi. Ba za a iya cewa wannan rashin kare haƙƙin bil'adama ne. Kamaru na kokari akan wannan al'amari. Muna da ƙungiyoyi daban-daban-daban da suke nan suke kare haƙƙin bil'adama a ƙasar Kamaru. Kuma komai in ka zo za ka yi bincike a ƙasar Kamaru akan kare dokoki da kare haƙƙin ɗan adam, ana buɗe maka ƙofofi ka yi bincike.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To madalla, a gaida Awal Garba. Masu sauraro, kada a shafa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo ke cewa karfe 11 na safe da minti 18. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin masu sauraronmu da dama, da suka hada da Sani Musa Kano da Lawal Abdullahi daga Maiduguri da Muhammad Hassan, masu son jin tarihin Hausawa da Fulanin ƙasar Sudan, da yadda suka tsinci kansu a Sudan da kuma yadda suke mu'amala da Larabawan ƙasar. To idan masu tambayar na saurare, ga ƙarshen bayanin da wani mutumin garin Maiwurno na ƙasar Sudan, wanda iyayensa ɗan asalin jihar Bauchi ne, wanda ya zama babban shehin malami kuma shugaban sashin nazarin harsunan Afirka a Jami'ar Khartoum ta Sudan, mai suna Professor Al-Amin Muhammad Abu Manga, wanda zai dora da amsa tambayar da muka masa cewa ko ana damawa da Hausawa da Fulani a harkokin tattalin arziki da siyasar Sudan.
Of course, yanzu musamman ma yanzu shekarun goma da suka wuce dinnan, to bari in baka albishir wato wanda wajen takarawa abin shugaban kin kasa wanda ya zo na biyu bayan Umar al-Bashir ba Fulatani. Gifiya ba akwai Fadlu Sidi Isa Shuaibu, yanzu ko shi ne yake speaking in the name wajen ta opposition, shi ne Fadlu Sidi shi ne yake speaker na waɗannan na ɓangaren abin opposition. Amma shi ne ya zo na biyu bayan Umar bayan al-Bashir. Of course waɗannan nizamman madadin Fulani waɗanda suke fashi ɗin ai yanzu constituency na al-Fashin kanshi daga tun da aka fara election wato Bafanita ne ke cin zaɓe na al-Fashin Center. To kuma akwai Fulani a Tunis a gabancin Darfur, ƙasar Darfur. Kuma yanzu gwamna na South Kurdufan, Otazan Kurdufan inda yake ake yaƙi yanzu na har yanzu akwai batata a can, gwamna shi ma Bafulatani mutumin Tunis, mutumin South Darfur. Bafulatani kuma yana filanci ma ba wai waɗanda ba ta yi ba, sojoji, manyan sojoji. One, ai da speaker mai ba da ministan tsaro shawara dan uwan mu shi ma da Fulatani, mutanen da suka tashi daga can kasan Mali a shiga sosai ta cikin abin wannan gwamnati. Da gaskiya ba mu muna mutanen mu cikin sha wahala, amma yanzu kama an samu kuma malaman jami'o'i professor ne yanzu. My sister is also assistant professor a Khartoum University. Akwai duk faculty na engineering da minet za a samu mutane ko ina fashin. Anyway, yanzu kam a gaskiya ba mu da wani matsala wanda za mu iya mu ce abin da muna complaining.
Shin ko ana yawan kama Hausawa da Fulani a ƙasar Sudan?
Ina ai wannan ya zama tarihi kenan. Ya zama tarihi, ai ba za ka wannan ba a maganan wannan ma ba. Ko dama ba a ƙasar a Sudan ba a fi a muna ce a kama wannan kai ne, amma sai da yanzu sai da waɗanda su Hausawa ne waɗanda idan ka san shi ma ka san baƙo ne. Saboda yanzu akwai agents wanda suke kawo masu bara, ka san yanzu ya zama abun nan international trafficking ko human trafficking ne. Wato yanzu za ka samu agents suna sukan kawo masu bara daga can ko Nigeria ko Niger suna bara. Kasan wani bi ana waɗannan ana kama su a maida su, amma idan waɗanda suka zanna wani shekara 50 da suka wuce ko 60 kasan da wanda ke tambaye sun zama full citizen ɗan ƙasa ne fa bane sosai. Da shekara ko 5 ko 6 da suka wuce ana interview nasa ne. Ana interview since anyway yana so ya ba excuse saboda a lokacin ana magana a Darfur ana zargin shi ya shiga da abun nan da Larabawan da daga Niger ko daga Nine ba tare da su ɗan ƙasa ne yake ai Hausawa ma ga sunan a Jazeera ba ai ba nan suke zanna ba wato su ba ɗan ƙasa ba. To wannan ya jawo abun nan tashin hankali, su Hausawan daga Baris Kasala suka tasamma zanga-zanga da Nine har ma aka samu kisa, su suka kashe ɗan police su ma suka wasu suka strikensu. Kuma a gaskiya su Hausawan sun samu fa'ida irin wani saboda an ba su dama ƙwarai wajen gidan rediyo da talabijin duk su nuna kansu su nuna abin nan culture nasu su nuna abin nan kasan nawo. Daga wannan lokaci na ina ga irin cewa suna samun dama ƙwarai su wajen abin nan gidan rediyo da talabijin da sauransu. Wato ai an samu canje-canje da yawa wato shekaru 5 da suka wuce. Da Fulani da Hausawa da ƙasa samu su je ta ƙuriƙu har ya zama ɗan ɗaya cikinsu ya takarta zai zama shugaban ƙasa, ka san wannan abun cigaba ne aka samu. Kuma ba za a yi a samu irin wannan abu ba tare da kan dependent da aka samu ma a kasashen duniya gaba daya irin wajen su alhakin dan adam da sauransu duka san suna da tasiri.
To ko yaya wasu fulanin Sudan suka fara amfani da harshen Hausa?
In gaya maka wato mai wurno gari ne wanda da lokacin da kakanninmu da rai wato su fulani ne amma suna Hausa fiye da Fulani. Kuma da gidan sarki idan baka yi Hausa ba za ka iya ka sakai communication ba za ka iya ka shiga ka ji daɗi ba saboda duk Hausa suke yi. Amma a lokacin Fulanin Sokoto da Kano da Benin duk dama a lokacin da suka yi hijira Hausa suke yi. Amma da yake rinyayen mutanen hijira daga wajen su Katagun da Misau da Dubbe Gombe da can kasashe inda da Adamawa inda filfilde ake yi da to shine suka zama rinjaye mai wurno. Sai ya zama kowanne yanzu idan saurayi ne a mai wurno kamar wato mai shekara 40 ko 50 haka don dai shi dan mai wurno kuma tsakiyar mai wurno yake idan ba Hausa ne yana jin Fulani idan ba Fulani ne yana Hausa kuma yana of course Larabci kuma koma yana Larabci shine harshen harshen kasa gaba daya. To saboda haka mu yanzu lokacin da muka tashi muna jin duk harsunan nan guda uku amma idan Bahaushe ne sai ka ji Fulancin nasa yana ji yana yamayar amma ba kamar ba daidai ba ne. Idan ba Fulani ne shi ma Hausa sai yana ji yana nuna amma sirri yamma ba daidai amma ko wanda bai karatu ma a mai wurno wanda bai karatu ba zai iya yayi Hausa yana yi Fulani ya yi Larabci ko bai shiga ko bai bayyana makaranta abun nan boko ba.
To shin ya yiwuwar dorewar amfani da harshen Hausa a Sudan?
Wato gaskiya matasa idan kana tsaye kamar da sa'ati haka yara suna tafiya makaranta da Larabci suke magana kana jin ko yan abin tun da gafin ma yara kanana suma Larabci suke yi kuma duk mazu wato abin nan uwayensu duk da Larabci suke musu magana. Saboda haka nan gaba a gaskiya ba na jin cewa za mu iya waɗannan harsuna a ce za a yi a same su wani shekara 20 ko 30 da za su nan gaba da wuya a ce za a samu yara waɗanda suke Fulani ko Hausa don a garinmu na yau. Su Hausawa sun fi ƙoƙarin cewa su kama harsunansu fiye da Fulani da Fulanin ko sai Fulanin daji ya same su ko za su in su za su daɗe suna Fulani amma waɗannan Fulanin da suke birane ba za su iya ba saboda su waɗannan da ɗin Fulanin da ko ba ni ruwa da Fulani ba su bai sani ba sai idan ya koyi.
Ya batun mawaƙan Hausa a Sudan?
Ai akwai shahararrun mawaƙi kamar su Ibrahim Hussein wato ɗan Garbalgash kasala inda nake da kai wannan anguwa ta Hausa wato Ibrahim Hussein ai ya zama one of the first class kuma cikin mawaƙan Sudan shi da Hausa ne kuma yana iya waƙa da Hausa kuma akwai Fulani kamar Sharhadi shi bai iya filfilde ba amma shi ma shi ne na farko wanda ya yi jazz waƙoƙin jazz kuma har yanzu yana nan. Shi ba Fulani ne amma ba zai iya ba ya zo da ya ce da ni don Allah yana so ya koyi Fulani da shi ai yanzu ka girma ba zan iya in taimake ka ba irin waɗannan akwai su kuma ba zan iya in yi listing amma ce to amma akwai ba kaɗan ba ne. Ina gode muku wannan ƙoƙari da kuke yi ina gode Voice of America.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Professor Al-Amin Muhammad Abu Manga na Jami'ar Khartoum ta Sudan da wanda ya hada mana sautin Salamon Abu da injiniya mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalma Sigar bake cewa sai makon gobe.
Madalla, kafin mu kammala shirin ga Yusuf ya dawo da labarai amma a takaice.
Gwamnatin kasar Mali ta ce an kashe sojoji 53 da kuma farar hula ɗaya a wani hari da 'yan bindiga suka kai a wani birni a wani waje na shingen masu bincike na sojoji a arewacin kasar. Harin dai da aka kai jiya Juma'a na ɗaya daga cikin munanan har-hare da aka kai a lokacin wannan tashe-tashen hankula da 'yan bindiga ke yi.
To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9 da rabi agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi wato 8 da rabi kenan agogon Ghana inda zamu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin Yusuf Had Aliyu Harande da Hailu Haili sai kuma injiniyan namu Voitek ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun saki haduwa
They were freaked.